sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan asariya, suna na Sarfi Hashim Gumel tare da Bram Kalmu Cigirba da sauran abokan aiki. Muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Juma'a ta babbar rana, 17 ga watan Satumba na shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai.
To Sarfilu, ofishin jakadancin China a Australia ya yi watsi da abin da ya kira zarge-zarge marasa tushe da Australia da Amurka suka yi bayan taron su na shekara-shekara a birnin Washington. China ta rubuta wasiƙar buƙatar shiga ingantacciyar yarjejeniyar cinikayya ta yankin Pacific CPTPP. Sannan ƙasar Faransa ta dakatar da ma'aikatan jinya 3,000 waɗanda ba su yi rigakafin COVID-19 ba zuwa lokacin cikar wa'adin da gwamnati ta bayar.
Kanan labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa rundunar sojin sama ta Najeriya ta yi ƙarin haske game da kuskurewar harbin fararen hula.
A wannan abu da ya faru a jihar Yobe abu ne na bakin ciki da jama'ar jihar Yobe da jama'an Najeriya fa a kai zuciya nesa.
A wani taro da gwamnonin kudancin Najeriya suka gudanar, an tabbatar da hana kiwo a fili a kudancin kasar.
Wannan maganan da suka yi na farko dai ba sabon abu ba ne. Shi ne maganan da suka yi ta maimaita a mitin nasu na Asaba da mitin nasu na Lagos har da na yau magana daya suka yi.
Haka kuma za a ji cewa 'yan Najeriya kimanin 24,000 ne suka ɓace sakamakon rikicin Boko Haram a kasar. Sai kuma shirin duniyar Amurka wanda Muhammad Lalo ya shirya kuma zai gabatar. Sai kuma wasu ra'ayoyi da kuma sauraro ke aiko mana ta email. Amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron cikakkun labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wuni lafiya ga labaran. Yau Juma'a, ofishin jakadancin China Australia ya yi watsi da abin da ya kira zarge-zarge marasa tushe da ministocin tsaro da harkokin wajen Australia da kuma takwarorin aikinsu na Amurka suka yi bayan taron su na shekara-shekara a birnin Washington. Bayan ganawar ministocin na Amurka da Australia, kasashen biyu sun fitar da wata takardar bayani ta haɗin gwiwa inda suka bayyana damuwarsu kan abin da suka kira ikirari mai haɗari da China ke yi na mallakar albarkatun ruwa a tekun kudancin China ba bisa doka ba. Sannan kuma suka bayyana aniyarsu ta ƙarfafa dangantakarsu da abin da suka kira muhimmiyar ƙawarsu Taiwan. Waɗannan kalaman na Australia da Amurka na zuwa ne kwana guda bayan da suka yi shelar cimma yarjejeniya kan cinikin jirgin ƙarƙashin ruwa a matsayin wata yarjejeniyar tsaro da ta haɗa da Burtaniya, wadda China kuma ke yin Allah wadai da ita a matsayin wani mataki na ruruta gasar mallakar matamai. A halin da ake ciki kuma, China ta rubuta wasiƙar buƙatar shiga ingantacciyar yarjejeniyar cinikayya ta yankin Pacific CPTPP a cewar ma'aikatar cinikayyar ƙasar, a yayin da ƙasar wacce ita ce ta biyu a ƙarfin tattalin arziki a duniya ke ƙoƙarin faɗaɗa cinikayyar ta. Ministan cinikayya Wang Wentao ya mika wasiƙar ta China ta buƙatar shiga yarjejeniyar kasuwanci mara shamaki ɗin ga ministan kasuwanci na ƙasar New Zealand Damian Okonno. A cewar ma'aikatar da daren jiya Alhamis, ƙasar Faransa ta dakatar da ma'aikatan jinya 3,000 waɗanda ba su yi rigakafin COVID-19 ba har zuwa lokacin cikar wa'adin da gwamnati ta bayar na ranar 15 ga watan nan na Satumba. Gwammai daga cikin ma'aikatan lafiyan ƙasar sama da miliyan 2.5, a cewar ministan lafiya na ƙasar Oliva Vieran jiya Alhamis, sun gwammace aje aikinsu da yin rigakafin cutar COVID-19. Dubban ma'aikatan jinya ne dai ba su yi rigakafin ba zuwa watan Yuli da shugaba Emmanuel Macron ya shelar wa'adin ranar 15 ga watan nan na Satumba da ya kamata duk ma'aikacin jinya ya yi allurar rigakafi aƙalla na farko.
Kafin Ibrahim sake dawowa da labarai, za mu leƙa Najeriya, inda yadda kwatar rundunar sojin sama ta yi ƙarin haske kan harin da ake zargin wani zarginta ne ya kai jihar Yobe. Siri ya yi kuskuren samun fararen hula a arewacin jihar da ke kan iyakar Najeriya da Nijar. Daga Abuja ga rahoton Hassan Mai na Kaina.
Hedikwatar rundunar sojojin saman Najeriya ta ce ta sami rahoton zargin cewar wani jirgin yakinta da ya kai samame kan 'yan ta'addan Boko Haram a jihar Yobe ya sami wasu fararen hula bisa kuskure. Kamar yadda rundunar sojan saman ta yi ƙarin bayani, biyo bayan samun bayanan sirri na kai koman ƴan ta'addan Boko Haram da ISWAP a gabar kogin Kumadugu Yobe. An tada jirgin yaki daga rundunar operation haɗin kai don ya tunkari ƴan ta'addan gadan-gadan a wannan yanki dake kan wajajen kan iyakar Najeriya da Nijar. Lokacin da jirgin yakin ya isa yankin ne kuma wanda ke kudancin garin Kanamma ya lura da kai komo daidai da irin na ƴan Boko Haram yayin da duk suka ji rugugin jirgin yaki. A saboda haka matukin jirgin ya danyi harbi irin na barazana don ya tabbatar da abin da ya hango daga sama. Rundunar sojan saman Najeriya ta ce amma fa abin da mai muhimmancin gaske a sani cewar wannan yanki lalle wajaje ne da aka san ƴan ta'addan Boko Haram na kai komo da maharkokinsu a wurin. Amma daga bisani hedikwatar sojan saman Najeriya ta ce ta sami rahoton zargin cewar harin ya kuskure kuma ya shafi fararen hula. Akan haka babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya tuni ya bada umarnin kaddamar da bincike kan al'amarin kamar yadda daraktan hulɗa da jama'a na hedikwatar sojojin saman Najeriya Air Commodore Edward Gabquet ke mun karin bayani.
To mu ma haka muka ji, so abinda aka yi shine gidanmu Air Marshal Oladayo Amoye ce dole a kafa kwamiti su duba. A tabbatar cewa ko me ya faru so that I make sure cewa ba samu wani abu ba.
Kaman ainihin aikin mandate na committee din, kaman ainihin me za su bincika su ainihin committee din.
To za ku dan ba da lokaci domin yanzu ba abin da zan yi cewa an kafa committee da za a duba abin da ya faru. Dan ba mu dan lokaci ne.
Yawa, kaman shi wannan committee zuwa wani lokaci ne zai gama aikin shi?
A yanzu ba su lokaci ba, mana san da zai daɗe ba, mun lalla yadda za a tabbata cewa an nema abin da ya faru. Ka san abin ba maganan ko a sa lokaci ko ka sa lokaci ba ne, ana so a tabbatar wani abin bai faru kuma ba, ko a tabbata cewa kuma jiragen airport ɗin su yi wani abin kuma su waye ne aka kashe.
Duba da yadda al'amarin ya jawo cece-kuce, masana tsaro irin su Air Commodore Baba Gamawa mai ritaya da ke zama tsohon hafsa a rundunar sojan saman Najeriya na kira ga jama'a da aita ka tsantsan.
A wannan abu da ya faru a jihar Yobe abu ne na bakin ciki da jama'ar jihar Yobe da jama'an Najeriya a kai zuciya nesa. A bar rundunar sojojin sama su gudanar da bincike domin a san abin da ya faru.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Ibrahim dauke da wasu karin labaran.
Dr. Filu, ɗan majalisar wakilan Amurka Anthony Gonzalez, ɗaya daga cikin 'yan Republican goma da suka kada ƙuri'ar tsige shugaba Donald Trump a watan Janairu, jiya Alhamis ya ce ba zai tsaya takarar neman wani wa'adin ba. Yana mai nuni da abin da ya kira gurɓataccen yanayi a jam'iyyarsu wadda har yanzu ke ƙarƙashin ikon Trump. Ɗan majalisar wakilai daga Ohio wanda ya yi wa'adi na biyu ya ce la'akari da yanayin iyalinsa ya taka rawa sosai a shawarar da ya yanke. To amma ya amsa cewa akwai mawuyacin yanayi a fagen siyasar ta yadda zai zama dole gare shi ya fuskanci ɗan takarar da Trump ke goyawa baya a baɗi. A yayin da buƙatar kula da iyali na ne babban dalili na yanke wannan shawarar, gaskiya ne kuma halin da siyasar mu ke ciki, musamman ma da dama daga cikin abubuwa masu haɗari da ke faruwa a jam'iyyarmu sun taka rawa sosai a wannan shawarar da na yanke, in ji shi a rubutun da ya yi. A ƙoƙarinta na cimma burinta na dogara ga makamashi mai tsafta da kuma rage gurɓata yanayi a birane yayin da take ƙoƙarin farfaɗo da ɓangaren ƙirƙiro motocinta, ranar Laraba gwamnatin India ta yi shelar ware dala biliyan 3.5 don samar da motoci masu amfani da wutar lantarki da kuma iskar hydrogen. Wannan shirin wanda ya hada da taimaka ma kamfanonin motoci wajen mai da hankali ga ƙirƙiro motoci masu amfani da makamashi mai tsafta zai sa India ta gaggauta samun motoci masu amfani da makamashi mai tsafta, a cewar gwamnati a wata takardar bayani. A ƙarshe, yau Juma'a aka fara takarar neman zama Prime Minister Japan na gaba a hukumance, yayin da daɗaɗɗen ɗan siyasar Japan Taro Kono ke kan gaba kaɗan bisa ga ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a. Kono wanda aka san shi da magana gaban sa gadi a kasar zai ja da wasu yan takarar kuma uku waɗanda ka iya janyo zagaye na biyu na zabe ko kuma ma abinda ya zarce hakan. A farkon wannan watan Prime Minister Japan Yoshihide Suga ya bayyana cewa zai yi murabus bayan tsawon shekara guda da yi yana fama da fushin jama'a saboda kasa shawo cutar corona da gwamnatin sa ta yi.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Magana yanzu kuma sai yankin kudancin Najeriya inda gwamnatin yankin suka kula da wani taro a Enugu tare da yanke shawara kan wasu batutuwa guda shida. Alfonsus Okurigwe ya haɗo mana da wannan rahoton.
Gwamnonin jihohi guda 17 da ke kudancin Najeriya jiya sun hallara Enugu babban birnin jihar Enugu inda suka yanke shawara akan wasu manyan batutuwa guda shida ciki har da jaddada bukatar kafa dokar hana kiwo a fili a kowace jiha da ke kudancin kasar. Chief Rotimi Akeredolu shine gwamnan jihar Ondo da kuma chairman na kungiyar gwamnonin kudancin Najeriya. Yace taron ya bayyana gamsuwa da yadda jihohi a kudancin Najeriya suke aiwatar ko kuma gyara dokokin hana kiwo a fili da ke daidai da kundi da kuma burin gwamnonin kudanci da kuma karfafawa jihohin da har yanzu ba su aiwatar da wannan dokar ba gwiwa su aiwatar da dokar cikin gaggawa. A cikin takardar sanarwar da Akeredolu ya karanto, gwamnonin kuma sun aminta da karfafa ayyukan kungiyoyin tsaro na yankin ta yadda za su rika saduwa da yadda za su rika rarraba bayanan sirri da kuma haɗa hannu don kare lafiyar al'ummar yankin. To sai dai kungiyar Fulani makiyaya ta Miyetti Allah ta Najeriya ta buƙaci gwamnatocin yankin su yi wa makiyaya tanadin da ya dace a yi musu. Inji Alhaji Gidado Siddiki shugaban kungiyar a Kudu maso Gabas.
Wannan maganan da suka yi na farko dai ba sabon abu bane. Shine maganan da suka yi ta maimaita a mitin nasu na Asaba da mitin nasu na Lagos har da na yau magana daya suka yi. Mu kuma muna tsaye akan cewa mu ba wai muna cewa ba ma son abin da suke ba ko kuma muna fada da abin da suke ba a'a. Mu dai abin da muke fada ai duk wani abin da za a yi mu ma talakawan su ne. Saboda tunda mu talakawan su ne ya kamata mu ma su duba su tabbatar da cewa lallai mu ma an ba mu haƙƙinmu. Kaga ciwo da irin yanda muke ciwo amma sun ce mu bari. To tunda sun ce mu bari ai ya kamata a kawo mana hanyoyin da za mu yi wannan yadda suke so a yi. Duk standard mana ya bazawa yadda za mu yi na sabon. Amma ba su mana sanari ba kawai suka ce mu bari har ma cewa aka an kafa doka to ai kaga wannan mu gaskiya ba mana adalci ba.
Rana daya ga wannan watan ne kungiyar gwamnonin kudancin Najeriya ta baiwa makiyaya a matsayin rana ta ƙarshen yin kiwo a filayen yankin. Kuma abin jira a gani shine yadda za a warware wannan matsalar da ta kicinyewa. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Enugu, Najeriya.
A gaida Alfonso, ƴan Najeriya da rikicin Boko Haram ya tarwatsa sun kai 24,000 wanda kuma ke zama adadi mafi yawa a nahiyar Afirka. Matakin da ya sa kungiyar Red Cross ta kasa da kasa ta shi tsaye wajen ganin ta sake hada waɗanda ke raye da ƴan uwansu. Wakilinmu na Lagos Babangida Jibrin ya zanta da kakakin kungiyar a Najeriya.
Babban kwamitin hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa da ƙasa da aka fi sani da Red Cross a Turanci ta bayyana cewa yanzu haka ta bullo da wani shiri na sadar da ɗan uwa da abokan arzuka fiye da 24,000 da suka ɓace sakamakon hare-haren kungiyar Boko Haram a yankin Kudu maso gabashin Najeriya. Fatan wannan shiri dai in ji kungiyar shine na ganin cewa an sada ɗan uwa da suka ɓace a lokacin waɗannan tashin-tashina tare da ƴan uwansu da yanzu haka haka ke neman tsoruwa a Jallo. Malam Aliyu Dawabe shine kakakin kungiyar a Najeriya.
Hakin mu na kungiyar Red Cross ta kasa da kasa a duniya gaba daya shine taimaka ma mutanen da rigingimu fitintinu yaƙe-yaƙe ya shafe su. Duk sanda aka sami yaƙe-yaƙe sai an sami mutane da suke rabuwa da ƴan uwansu musamman idan aka gauyuka aka farmake su mutane abin da ke na farko shine su samu su tsira da rayukansu. Bayan sun tsira nan ne kuma zaka gane cewa ai wani dan uwanka kun rabu da shi baka san wani gefe yayi ba. To wannan babban matsala ce a duk inda ake rigingimu a duniya. Kasar mu Najeriya tana da kididiga ta 24,000 waɗanda suka zo wurin mu suka nemi mu gana mu hada su da ƴan uwansu da suka bata ko kuma mu nemo musu ƴan uwansu da suka bata. To wannan babban kididiga ne da duk Afrika babu irinta domin ya fi kashi 50 daga cikin 100 na kididigan da ake da ita a Afrika. Wannan babban rigima ce kokarin da muke yi mu samu mu saga ƴan uwa da abokan su a yanayi na rigingimu da fitintinu kamar a Najeriya.
A wani yanki wannan lamari ya fi yawa
fiye da kashi 90% na wannan kididiga arewa maso gabashin Najeriya ne. Kowa san abin da ke faruwa fiye da shekara 10 yanzu ƙauyuka da dama sun bar inda suke zundawa cikin garin Maiduguri ko cikin wasu garuruwa da suke ganin ya fi tsaro. To wannan shine zaka ga ƴan uwan nasu ba su san inda suke ba, wasu sun bata din kamar yanda suke suna wasu sansanoni wasu kuma kila ba masu da rai. Amma kuma wannan muna gani kadan ne daga cikin ainihin mutanen da suka bata din domin mutane ne kawai da suka sani muna wannan aiki sune suka zo wurin mu suka nemi mu taimaka musu da wannan. Muna ganin kila akwai mutane da dama da ba su san muna wannan aiki ba ba su iya zuwa wurin mu ba su shaida mana cewa ga abin da ya faru kuma ga bukatun da suke yi.
Abin ya jifran murai Amurka daga Najeriya.
Da Babangida Jibrin wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashirin mu ta VOA Africa a kan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafin mu yanar gizo voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Ranar da ta gabata ne majalisar dokokin Amurka ta saurari bahasin wasu ƴan wasan tsalle-tsalle na gymnastics a nan kasar waɗanda suka kalubalanci kwamitin kula da wasannin Olympics na Amurka da hukumar binciken manyan laifuka ta FBI kan dalilin da yasa suka ki ɗaukan mataki a lokacin da aka zargi likitan ƴan wasan Larry Nassar da laifin cin zarafin su ta hanyar neman yin lalata da su. Yan wasan na neman amsar wannan tambaya ne yadda cewa tuni an yankewa likitan nasu hukuncin zaman gidan yari tun a shekarar 2017. Yau wannan batun shirin na duniyar Amurka zai mai da hankali a kai. Sannan za mu leƙa fannin yanayi, mu ji irin matakan da ake ɗauka yayin da makwacin guguwar Nicholas ta doshi wasu jihohin Amurka. Sunana Mahmud Zalu. Madalla. To wasu fitattun ƴan wasan tsalle-tsalle na gymnastics su hudu a nan Amurka waɗanda suka hada da Simone Biles, Michaela Maroney, Ali Resman da Maggie Nichols sun kalubalanci hukumar kula da wasannin tsalle-tsalle na gymnastics ta Amurka da hukumar hukunta manyan laifuka ta FBI kan dalilin da yasa suka yi gum da bakin su da cewa sun samu labarin cewa likitan da ke kula da su a lokacin wasanni wato Larry Nassar ya ci zarafin su ta hanyar neman yin lalata da su. Waɗannan ƴan wasa sun nemi ƙarin bayani ne a wani zaman sauraron bahasi da majalisar dokokin Amurka ta shirya a ranar Laraba da suka yi bayani a gaban majalisar.
We suffer and continue to suffer because no one at FBI US.
Tace ƴan wasan gymnastics Simone Biles kenan take cewa mun jima muna shan wahala saboda babu wanda yayi wani abu a hukumar ta FBI ko a hukumar kula da wasannin tsalle-tsalle. An ci amanar mu ya kuma kamata a bamu amsa. shi dai likitan da suke zargi Larry Nassar na can yana zaman gidan yari da aka yanke masa hukuncin daurin rai da rai bayan da ya amsa laifinsa a shekarar 2017 da 18, inda yake lalle ya ci zarafin mata ɗan wasa a lokacin yana aiki a matsayin likitansu da kuma lokacin da yake aiki a jami'ar jihar Michigan. Waɗannan ɗan wasa hudu da suka bada bahasin na daga cikin ɗaruruwan mata da ƴan mata da suka fuskanci irin wannan cin zarafi a hannun Nassar, ciki har da waɗanda suka sha kai shi ƙara. Kowace ɗaya daga cikin waɗannan mata sun faɗa wa kwamitin da ke kula da fannin shari'a a Majalisar Dattawan Amurka yadda aka rika yin burista ƙarar da suka rika shigarwa a gaban hukumar kula da wasanni da hukumar FBI.
What is the point of reporting a
beat? Daya daga cikinsu, Makela Moroni, kenan take cewa a lokacin sauraron bahasin, menene amfanin kai ƙara kan cin zarafi idan jami'an hukumar FBI za su yi rufa-rufa kan wannan al'amari? An gabatar musu da shaidu da hujjoji amma suka ƙi yin komai. Ina so na sani, idan ba za su kare ni ba, wa suke karewa? A watan Yuli shekarar 2015, hukumar kula da wasannin ta kai ƙarar likitan gaban FBI, amma duk da haka an bar shi ya ci gaba da duba marasa lafiya a jami'ar jihar Michigan, har sai da wata jarida ta wallafa wani labari wanda ya fallasa al'amuransa ga duniya a watan Satumbar 2016. Wani sakamakon bincike da hukumar ta FBI ta fitar a watan Yuli ya yi nuni da cewa duk da irin girman wannan zargi akan likitan, manyan jami'an hukumar sun ƙi su ɗauki matakin da ya kamata. Yayin da yake ba da nashi bahasin, daraktan hukumar ta FBI Christopher Ray ya ce kin ɗaukan mataki da jami'an hukumar suka yi abu ne da ba za a taɓa lamunta ba. To a wani labari na daban kuma, burbushin makwacin guguwar Nicholas na ci gaba da zubar da ruwa kamar da bakin ƙwarya a yankin tsakiyar Amurka da kuma jihohin da ke gaɓar teku, yayin da cibiyar da ke sa ido kan aukuwar bala'in guguwa ta mai da hankali kan wasu yankuna biyu a kan teku waɗanda ake fargabar su ma za su rikide su koma guguwar. A rahoton da ta fitar a ranar Alhamis, cibiyar ta yi hasashen cewa guguwar Nicholas wacce ƙarfinta ya ragu ta doshi yankin jihar Louisiana zuwa arewaci da gabashin Amurka, inda ake fargabar za ta zubar da ruwa mai yawan gaske. A yau Juma'a aka yi hasashen ruwan zai sauka wanda aka yi kiyasin tsirinsa zai kai santimita 5 zuwa 10 a yankunan jihohin da ke bakin teku. Tunda dai an bada gargaɗin cewa al'ummomin da ke yankin kudu maso gabashin Louisiana da kudancin Mississippi da Alabama zuwa Florida su zauna cikin shirin katta kwana yayin da ake fargabar isowar guguwar. Zaka masu wasashen sun sa ido ne kan wasu yankuna biyu a kan tekun Atlantika waɗanda suka nuna alamun za su rikide su koma makwacin guguwa nan da wasu kwanaki biyu zuwa uku masu zuwa. Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka a wannan mako, sai kuma jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Julie Legas Gresham da ta haɗa shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa ku tara wani mako idan Allah ya kai mu.
Agai da Mahmud Lalo. Yanzu kuma sai wasu daga cikin sakon da kuma sauraro kuke aiko mana ta email. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Shehu Adamu Rajau. Ya ce mun ji wai gwamnonin kudancin Najeriya sun yi taro inda suka ce dole mulki ya koma yankinsa a 2023. To ya kamata sani cewa a demokaradiyya fa babu doli. Saboda haka su bari kawai talakawan kasar tamu su yi alƙalanci idan lokaci ya yi. Sai kuma sako da ya fito daga Jamila da Fati matan Ado Salatu Goma ga Annabi Rajau. Suka ce idan gwamnatin Najeriya ba ta ji tsaye ba, to fannin ilimin ƙasarmu ya daɗe a cikin halin rashin lafiya zai iya zama gawa. Domin mun tabbatar da cewa babu iyayen da za su yarda su ci gaba da tura 'ya'yansu makaranta ana sacewa tunda ba 'ya'yan gwaiwa ba ne, domin sai da rai da lafiya ake neman ilimi. A ƙarshe muna roƙon Allah ya zauna mana da ƙasarmu lafiya da daraja Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai kuma sakonmu na gaba wanda ya fara da sallama ya ce VOA Hausa da daukacin al'ummar jihar Katsina mun gamsu da matakan murƙushe 'yan ta'adda da gwamna Alhaji Aminu Bello Masari yake ɗauka. da fatan za a hukunta duk wanda ya karye dokar gwamnatin jihar Katsina da ta gindawa al'ummar jihar Katsina. Sako daga Safiyana Gumel Zangon Daura. Sai kuma sakon da ya fito daga Abubakar Kawu Girgir ya ce yunkurin gwamnatin Kano na cewa duk wani malami mai wa'azi sai an masa gwajin kwakwalwa. Abin dubawa ne kuma ban ga abin kumfar baki ba. A kirin da wasu malamai ke koyarwa abin akwai rikitar da tunani. To amma muna goyon bayan a rika yin gwajin kwakwalwar tare da ƴan siyasa masu tsayawa takara. Sai kuma sako daga Sani Muhammad Chindu, unguwar Karfin Madaki a jihar Bauchin tarayyar Najeriya. Ya fara da sallama ya ce hakika kaddamar da shirin samar da ayyuka ga matasa da gwamnatin Najeriya ta yi abin ayaba ne, matuƙa Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Daga ƙarshe sai sako daga Aliyu Muhammad Danfila na jihar Zamfara ya ce salon BOA Hausa hakika ci gaba da rufe layukan waya a jihar mu ta Zamfara. Har zuwa wani lokaci da gwamnatin jihar ta yi muna goyon bayan hakan domin da muguwar rawa gwari ƙin tashi. Madalla, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
Yau Juma, ofishin jakadancin China Australia ya yi watsi da abin da ya kira zarge-zarge marasa tushe da ministocin tsaro da harkokin wajen Australia da kuma takwarorin aikinsu na Amurka suka yi bayan tarinsu na shekara-shekara a birnin Washington. Bayan ganawar ministocin na Amurka da Australia, kasashen biyu sun fitar da wata takardar bayani ta haɗin gwiwa inda suka bayyana damuwarsu kan abin da suka kira ikirari mai haɗari da China ke yi na mallakar albarkatun ruwa a tekun kudancin China ba bisa doka ba. Sannan kuma suka bayyana aniyarsu ta ƙarfafa dangantakarsu da abin da suka kira muhimmiyar ƙawarsu Taiwan. A halin da ake ciki kuma China ta rubuta wasiƙar buƙatar shiga ingantacciyar yarjejeniyar cinikayya ta yankin Pacific CPTPP a cewar ma'aikatar cinikayyar ƙasar a yayin da ƙasar wacce ita ce ta biyu a ƙarfin tattalin arziki a duniya ke ƙoƙarin faɗaɗa cinikayyar ta. Ministan cinikayya Wang Wentao ya nika wasiƙar ta China ta buƙatar shiga yarjejeniyar kasuwanci mara shamaki ɗin ga ministan kasuwanci na ƙasar New Zealand Damian Okonno a cewar ma'aikatar da daren jiya Alhamis. Kasar Faransa ta dakatar da ma'aikatan jinya 3,000 waɗanda ba su yi rigakafin COVID-19 ba har zuwa lokacin cikar wa'adin da gwamnati ta bayar na ranar 15 ga watan nan na Satumba. Gwammai daga cikin ma'aikatan lafiyan kasar sama da miliyan 2.5 a cewar ministan lafiya na kasar Oliva Vieran jiya Alhamis sun gwamace aje aikinsu da yin rigakafin cutar COVID-19. Dubban ma'aikatan jinya ne dai ba su rigakafi zuwa watan Yuli da shugaba Emmanuel Macron ya shelar wa'adin ranar 15 ga watan nan na Satumba da ya kamata duk ma'aikacin jinya ya yi allurar rigakafi akalla na farko.
Masu sauraro, a nan muke ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma a shirinmu na daren misalin ƙarfe 9:30 za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da yake mai gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Sarfil Hashim Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa mu dakaci shirin yau da gobe. Shirin matasa. Assalamu alaikum.